This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu hauran mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da murya Arewa. Kana masu na'uran kwamfuta duk lokacin da suka so suna iya daddangula voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 14 ga watan Juli. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin. Amma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Usman, ba mu kanun labarai.
To, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sabbi domin yin azama ko ƙara himma game da yakar ƴan ta'addar Boko Haram da suke tafaman kai hare-hare a kasar. Haka kuma wakilan hurlar jakadanci da dama na jiran sanarwa game da wannan talata da za mu shiga ta wannan safiya jin shin me ake ciki game da nukiliyar kasar Iran da kuma tattaunawar da ake. Haka kuma farashin kasuwar hannayen jari a duniya ya yi tashin goron zabi a litinin biyo bayan samun matsaya a maganar wasan kura da bashi yayi da kasar Girka.
To, Marla Usman, kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku ji shin ina hankalin masana harkokin demokradiyya karkata ne game da sabbin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi?
Wannan za a iya cewa ya yi daidai, kuma za a iya cewa yanzu watakila ya yi nazarin yadda al'amura suke.
Har wa yau a kan batun tsaro a can Damasak a cikin jihar Borno mutanen garin ne suka watse, ko me yasa haka?
Abin da ya sa su yaran nan suna nan kusa da mu, kwanakin ba sun zo a saga sun zo sun kashe mutane sama da 10.
Kana za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya da karatu daga Alkur'ani mai tsarki, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To, tare da sallama ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sabbi don ƙara azamar yaƙi da ƴan ta'addar Boko Haram da suke tafaman kai hare-hare a kasar. Waɗanda aka canza ɗin sun haɗa da hafsan sojan ƙasa da na sama da na ruwa, har ma da shugaban rundunar fasahar tsaro da mashawarcin musamman na shugaban ƙasa kan harkar tsaro. Tuni dai aka yi zaton wannan canji wanda shugaban ƙasar na yanzu ya gada daga tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan Goodluck. Hukumomin tsaro sun tabbatar da akalla kashe mutane 40 a ƴan ƙauyaku a cikin jihar Borno. A hare-haren baya-bayan nan na Boko Haram shine wanda suka kai a garin da ke kan iyakar bodar ƙasar ta Najeriya da Kamaru mai suna Protocol, suka kuma hallaka mutane akalla 11. Hare-haren ƴan Boko Haram dai ya ta'azzara ne tun bayan da shi Muhammadu Buhari ya bayyana ɗaukar rundunar sojan ƙasa ya ɗauke su daga Abuja zuwa Maiduguri domin yakar ƙungiyar ta Boko Haram. Wannan na ɗaya daga cikin alƙawuran da shi tsohon janar ɗin na soja kuma shugaban ƙasar Najeriya yanzu a mulkin farar hula ya yi ko kuma ya nema a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe ya ɗaukar wa mutanen ƙasar alƙawari.
Wakilan hulɗan jakadanci da dama ne ke jiran jin sanarwar da safiyar Talatin nan game da matsalar, wato matsayar yarjejeniyar tattaunawar makamin nukiliyar ƙasar Iran daidai da gab da ake ƙara wa'adin tattaunawar. Tattaunawar na gudana ne a tsakanin manyan ƙasashe da kuma ƙasar Iran, sannan har a tsakar daren jiya ana nan ana ta ƙoƙarin kawo wa'adi mai ma'ana a tattaunawar da aka kwashe sama da shekara guda ana fama. Wasu jami'an diplomasiya Amurka sun ɗan ƙyanƙyasa yadda abin yake, amma sanarwar fadar gwamnatin Amurka ta White House da kakakinta John Ennis ya bayyana cewa akwai gagarumin ci gaba a maganar. Ya ce da yake akwai wasu batutuwan da ake dubawa a taron, idan ta kama a ɗan ƙara wa'adin tattaunawar to da za ku ɗaɗa lokacin, matuƙar ƙasashen suna kan teburin shawarwari har yanzu nan.
To, haka yake, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Farashin kasuwar hannayen jari a duniya ta yi tashin goren zabi inda ta dan ƙara zakudawa gaba kadan ajiya litinin biyo bayan samun matsaya a maganar wasan kura da bashi yayin da kasar girka na maganar basu cetan tattalin arziki na gaggawa daga kasashen turai. Anan Amurka ma kasuwar hannun jarin ta karu da kamar kashi daya a jiya litinin din. Haka kuma kasuwannin kasashen Turai da Asiya su ma tasu ta dan zakuda. Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da samun wannan matsaya game da kasan girka wanda yace masu ba da bashin na tarayyar Turai sun cancanci yabo na tsayawar dakan da suka yi. Yace hakan ya taimakawa Athens wajen samun farfado da farfadowa daga taskun bashi daga ƙarshe ya ce yana fatan kasar girka da Turai za su tsaya akan turba ba cikin matsala ba domin ganin cewa wannan maslaha ta dore. Sauran shugabannin kasuwannin hannayen jari na duniya su ma sun yaba da lamarin sai dai Prime Minister kasar ta girka Alexis Tsipras na fuskantar barazanar kin ɗan majalisa da suke neman yi na amincewa da rage kudaden hidimar da gwamnati take kashewa da kuma ƙari akan harajin kasar.
Kasar Iraki ta bayyana kaddamar da yakin neman sake karbe ikon yankin Anbar daga mayakan kungiyar ISIS masu rike da ikon garuruwa a yanzu haka har da Ramadi da Fallujah. Sanarwar hakan ta fito ne daga gidan talabijin din kasar sannan ta nuna cewa wannan shirin kwatar kan ta hada da sojojin Sunni da kuma na ƴan Shia. Gwamnatin Iraki dai ta baiwa Anbar muhimmanci tun bayan bata kashin da aka yi har ƴan ISIS din suka karbe garin. Wanda kan ya ja kace na ce ga rundunar sojin kasar na kasa na kare yankin sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta sun dirawa garin da ruwan wuta ne domin taimakawa sojojin na Iraki su sake kwato ikon garuruwan nasu. Ko Alhaji da ta gabata sojojin taron dangin sun yi lugudan wuta ta sama da rokoki sama da sau 39 wanda a cikin harin guda 29 sun ba da karfi ne a garin Ramadi na yankin Anbar. Ofishin tsaron Amurka na Pentagon ya ba da sanarwa a jiya Litinin cewa har-haren sun tarwatsa sansanonin ƴan ISIS guda 67 tare da ɗimbin makaman da suke kai har-hare da su. Wasu rahotanni sun bayyana cewa fararen hulan yankin na ƙarƙashin mulkin ƴan ta'adda ne inda kullum suke fuskantar gallazawa da yi musu yankan rago a wasu lokutan.
To mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce kasashen duniya na dauke da nauyin sake gina tattalin arzikin kasar Ukraine don ciyar da shi gaba. Ya kara da cewa hakan wata dama ce da za a iya zaunar da demokradiya a kasar musamman in aka yi amfani da bunkasar tattalin arzikin kasa daidai da wanda zai daidaitu da na tarayyar Turai, inji Biden. Ya faɗi haka ne a wani taron cibiyar kasuwancin Amurka da aka shirya wa kasar Amurka da Ukraine. Wannan taron ne ya haddasa ko kuma ya hada kasashen guda biyu a maganar tattalin arziki tun bayan juyin juya halin kasar Ukraine a shekarar 2014. Prime Minister Ukraine Arseniy Yatsenyuk ya ce hankalin Amurka da Ukraine ya zo daidai wanda yana kira su hada kai su yi aiki tare. Sannan Prime Minister ya yi kira ga masu bin su bashi da su agaza musu da cikakken hadin kai don gina sabuwar duniya ga Ukraine da kuma yadda za ta amfanar da duniya baki ɗaya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bano ganin cewa jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada sabbin hafsan sojojin kasar. Abokin aikinmu Sahabu Aliyu ya tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa anya yana ganin wannan lokaci ya yi daidai a sake shugabannin sojojin kasar?
Wannan za a iya cewa ya yi daidai kuma za a iya cewa yanzu watakila ya yi nazarin yadda al'amura ke da su zuwa wani lokaci ya fahimci inda zai ta kafata. Don haka za a tare cewar duk wanda zai sa nan gaba zai iya masa bayanin ga abin da nake so ga abin da nake so ga abin da nake so saboda ya riga ya yi nazarci al'amarin. Kuma watakila a ƙarshe ya iya cewa ya kaucewa garaje irin wanda aka yi a Masar wajen daga zarar a ci zaɓe kuma a yi ɗauki wasu matakai da sojoji za su zaci kamar wani yaƙi ake da su bayan kuma ba haka ba ne.
Haka. To, Dr. Dukawa, waɗansu na iya cewa ana tsakiyar yaƙi da ta'addanci. canza hafsoshi a daidai wannan lokaci ka iya kassara ko illa ga wannan yaki da ake yi, ya kuka fahimci al'amarin?
To, harka ce kamar yadda ake faɗa ta a Turance ta strategy, wato kamar dabarar yaki ko hikima, magana ce ta hikima na wanda wani lokacin wanda ike filin shi dalilin haka. Don haka za mu ɗauka cewar an yi wata hikima ta yin hakan a yanzu, saboda ba lallai ba ne wato a ce kai ta yin abin da baya biya maka bukata kuma a ce ba za ka canza salo ba, saboda ka canza salon a wannan lokacin komai tsaye da ake ciki ka zai iya bayuwa da ka canza shugabanci, saboda wasu hikimomi da ka fuskanta a yakin da ake.
To Allah ya kyauta, har yanzu akan batun tsaron muke, amma wannan karin mutanen garin Damasak ne suka watse suka bar garin, kamar yadda wani dan taliki mai suna Malam Umar ya shira wa wakilin sashen Hausa na murya Amurka, wato Haruna Dauda biyu a cikin hirarsu.
Yanayin garin Damasak dai yanzu mutane duk sun fita sun bar garin. Dama tun kafin a zo sojojin Chadi da Niger da suka kwanakin baya watanni 3 zuwa 4 haka dai sun zo sun karba garinmu daga hannun ƴan Boko Haram. Bayan sun karba suka ce to tunda yanzu ba Boko Haram ku zo ku zauna gidajenku. Sai muka koma kowa gaba da suka koma. Shikenan bayan hakan ba wanda ya je. Sojoji ba su je na Nigeria ba su je wajen ba. Haka muna zaune. Sai suka tara dattawanmu da su lawaninmu kwanakin 4 zuwa na baya kenan. Suka tara suka ga musu cewa Yesu sojojin Chadi. Suka ga musu cewa ku je ku ya manyanku in za su kawo sojoji Nigeria su kawo mu zauna su kawo mana, in ba su kawo ba to mu in kogi ya zo ya ketare nan mu ba yadda zamu yi hutar da kayayyakinmu, saboda haka mu zamu bar garin ku ku ga musu kar mu bar garin ku wani abu zai same ku ku zo ku sai ku ce sojojin Chad sun gudu sun bar mu wani abu ya same mu ba zamu bar ku mu huta haka ba. Shikenan sai dattawa suka tashi suka zo Maiduguri sun zo sun jira kwana biyu gwamna baya gari, sai gwamna sakaren jiya da yamma gwamna ya zo, shikenan ba su samu ganin gwamnan ba har jiya a rawan karfe 10 haka mutanen suka gaji suka koma Damasak din.
Bayan haka nake son sani kamar su sojojin Chad suna a Damasak ne ko kuma sun bar Damasak?
A'a, babu, tun jiya da rana suka fara kwace kayayyakin su da motocin su masu sirke da kayayyakin su duk sun kwace sun bi ta difa sun bar Damasak. To zama suka ce to gobe nan da sassafe kuma wanda zai bari ya bar Damasak ya bari, in ba zai bari mu zamu bari kayayyakin mu already babu mun fitar mun riga mun fitar. To tun jiya mutane suka fara kururuwa suna fita, mata da yara da tsofi, wayansu ma matan da ba su yayin azumi da tsofi ba su har sun bar azumi suka fita. Ba abin hawa, ba mota ma ba abin hawa, da babura ma ba ya yake a area ma gaba ɗaya. Mota ne yake aiki, motan mataji ba kowa za shi ga motocin ma babu kowa da kafa suka fita tun sakaren jiya mutane suka fara barin garin tun jiya yau haka duk babu yanzu.
To kamar me yasa ku barin garin Damasak ganin cewa babu wani hari da aka yi kuma sojojin nan sun kori waɗannan mahara, kamar me yasa ku kuka fice ku bar garin naku?
Abinda yasa su yaran nan suna nan kusa da mu kwanakin ba sun zo a saga sun zo sun kashe mutane sama da 10 haka muna jin su haka su je wani koyi a za kashe mutane ya kama mutane muna jin su haka suna nan suna yawa jejin da ba su zuwa Damasak din ne.
So da kamar me yasa kuke ganin ba sa shiga Damasak?
Abinda yasa ba sa shiga Damasak din suna jin tsoron sojojin ne
don
na charging. Abinda yasa su suka zo suka fitar rasuwa garin ba tare da shiri ba, komin su sun bari ba tare ba su fitar da komai ba, sun gudu sun fitar da kafan su ne su so yan Boko Haram din. To ba su zo kusa da inda sojojin Chad da Najeriya suna wajen ba su zo wajen ba.
Abinda nake so sani kaman dama sojojin Najeriya sun taba zama a garin Damasak ne bayan wannan hari ko kuma tuntuni dama sojojin Chad ne a ciki?
Kafin wannan harin da muna tare da sojojin Najeriya ne dama, kafin hari a kamar harin muna tare da su tukunna da harin aka kawo ranar Litinin 24 ga watan Nobamba, sai da tare da sojojin da gaba da jami'an tsaro muka gudu muka bar gari muka haye kogi muka wuce, bayan mun gudu ba wanda ya tafi.
A kyauta, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu kuma agogo ya ce karfe 1:13:58. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Kamata ya shi mai girma speaker ya duba daga tunda Allah ya ba shi shugaba na wannan gida, shi kuma Bemi shi ke bulbe da ƙura'a da kuma Bemi wannan kujera ba laifi ba ne.
Ba ni da matsala kwata-kwata yau idan Bemi ya zama shugaban masu rinjaye, amma tambaya guda biyu ko uku.
Na tabbata da Janar Buhari ya san za a yi mana haka da tun wuri ya sa baki.
Mukami na hudu kuma ya fito daga ɓangaren da shugaban majalisa yake, kuma a kuma ɗauka a kuma ba su sauran ɓangarorin Najeriya kuma ba.
Ku bar wa Bemi ba hamayya. Shi kenan kundin ke ba za ka ji nan za a samu haɗa kai.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ya kake ganin wannan takaddamar da ke gudana ni a majalisar dokokin Najeriya?
Sunana Babangida Malumfashi. A ni ra'ayina dangane da abin da yake faruwa a majalisar dokokin tarayyar Najeriya shine, ni a fahimtata shine cewa ya zama wajibi su waɗannan zababbun mambobi su ba uwar jam'iyya muhimmanci, domin ba a samun ɗa sai da uwa. To yanda talakawan Najeriya suka yadda cewa APC ta zama su uwa, to haka ake son su ma 'yan majalisun nan da aka zaba su tabbatar da cewa su nuna ma uwarsu halacci. Duk inda suke da saɓani, to su nuna cewa ba su da saɓani in jam'iyya ta suka baki a cikin lamari.
Sunana Muhammadu Nasiru Gaya. Ina goyon bayan matakin da jam'iyya ta ɗauka a yanzu, kuma shi ne da dai a cikin tafiyar da ake.
Yunkurin da kwamitin gwamnan jihar Sokoto kuma tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Aminu Jire Tambo Leyi na sulhun ta tarzoma da ta sa har aka kai ga baiwa Muhammad Ta Iska a cikin zauren majalisar dokoki din ga alama ya ci tura, tunda ga lokacin da masu goyon bayan shi sabon kakakin majalisar din Yakubu Dogara suka fito suka ce su ba su ma san wani abu shi matsayin jam'iyya ba dangane da rikicin shugabancin ita wannan majalisar tasu. To kun san gidan da ya rabu biyu ne akan zaben sauran jagabannin da za su cike gurabun shugabanci iri-iri, musamman maganar shi Femi Bajabiyamila wanda ya yi jayayyar zama kakakin majalisar dokokin da Yakubu Dogara, wanda kuma da aka ga wannan ba ta samu ba, wasu da ke goyon bayansa suka dawo suka ce to sai a bashi akalla kujerar madugun masu rinjaye na majalisar, wanda kuma shi ne abin da ita majam'iyyarsa ta APC ta tsaida a cikin wasiƙar da ta aika wa su 'yan majalisa ɗin. To a ci gaban fafata da muke ji a tsakanin 'ya'yan wannan majalisar guda biyu, wato Honorable Muhammad Gudaji Kazaure na mazabar Kazaure Roni Guyo a jihar Jigawa da Honorable Aminu Sule na mazabar Fage ta jihar Kano. Shi Kazauren wanda sabon shigowa ne a cikin wannan majalisa ya ce ai renin da tsofaffin 'yan majalisa suke nunawa sababbin wakilai na daga cikin matsalolin da ke janyo rashin adalci da kuma hana iya warware wannan matsalolin.
Inda rashin adalci ya zo, da muka zo mu 207 sababbi, ku kuna 100 da wani abu minority a cikinmu, ya kamata a ce gaba ɗaya mu 207 ɗin nan ba wanda zai iya tsayawa takara ya nemi wannan kujera sai ku wanda kuka dade a wannan gida.
Amma Alhaji Muhammadu, ni abin da ke ban mamaki mutanen suna jin ku sai su zata yan jam'iyyu biyu ne ba yan jam'iyya ɗaya bane.
Abin da nake nufi ka fahimce ni, mu da muka zo wannan gidan mu 207 sababbin zuwa, a cikinmu akwai wanda suka yi kakakin majalisa a matakin jiha, wasu sun yi shekara 4, wasu sun yi shekara 8, duk wa'annan ba su kware ba.
Saboda haka wannan gasa ce tsakanin tsofaffi da sababbin 'yan majalisa ma kenan?
Saboda ana mu dama suka yi wannan ne, a nan rashin adalcin ya shigo. Kuma na tabbata da ba da Janaral Buhari ya san za a yi mana haka, da tun wuri ya sa baki ya ce 207 fara rai 100 da wani abu da rinjaye 207 duk cikin mu a ce mu ko bi da ba su san ka ba tubarin wannan ko maka ne sai na kai shi.
To yanzu Alhaji Muhammad, ya kake gani za a warware wannan al'amarin kafin kuma ji Alhaji Aminu?
Abin da zai sa a warware wannan al'amari shine, tunda shi wannan a Femi a lokacin da aka yi zaɓe ya samu ƙuri'a 174 yana da magoya baya, shi kuma mai girma Sifika ya samu 182 wannan kujerar Allah ne ya ba shi, kuma wannan mulki ne Allah ke ba da shi ga wanda ya so. Kamata yan shi mai girma Sifika ya duba daga tunda Allah ya ba shi shugaba na wannan gida, shi kuma Femi shi ke fulfe da ƙuri'a, an ba Femi wannan kujera ba laifi ba ne, kuma wannan kujera da za a ba Femi za ta kawo haɗin kai da zaman lafiya da magoya bayan shi Femi da magoya bayan Sifika, za a samu kwanciyar hankali a tafiyar da majalisa mai kyau. Ni ina ganin bai kamata a ce Femi ya yi shekara 12 a wannan gida, yana opposition, yana abubuwa, a zo a wayi gari kuma ya nemi wannan kujera an kara shi da ƙuri'a 6, sannan kuma a ce ba za a bashi wannan shugabanci na gida ba.
Yawwa, to ina zuwa Alhaji Muhammadu. Alhaji Aminu, na yadda da magana da Alhaji Muhammadu, idan na ji mutane da yawa suna korafi game da wannan, kuma hatta ma musamman muna karanta a jaridu cewa Yarbawa ma ba su ji daɗin, suna ganin kamar an ci amanar su, kuma bisa yawan ƙuri'un da aka ce shi Femi ɗin ya samu, ba ka ganin maganar adalcin nan tana da hujja kuwa?
Ni Femi aboki na ne mutumi na ne muna ganin kima da mutunci juna da shi ba ni da matsala kwata-kwata yau idan Femi ya zama shugaban masu rinjaye amma tambaya guda biyu ko uku wanda ya kamata mu duba na farko idan ana zancen cewa saboda an yi takara shine yazo na biyu yanzu ana misali kiyan a ce da Buhari ya ci shugaban kasa Jonathan shine yazo biyu sai zai zama mutumin shugaban kasa
a wannan ba zai yi ba tunda ba ma jami'in su ɗaya ba bayan jin wannan misalin
da ka ta biyu yawa magana ta biyu ana zancen kurame magana ta biyu da nake so na yi magana akan shine an kawo abinda jam'iyya kuskuren da jam'iyya take yi ne a majalisa din nan shugaban majalisa ya fito daga bangaren arewa ta gabas mataimakin sa ya fito daga bangaren yarabawa dai kuma mutane a kuma dauka kai bangaren yarabawa yayi daidai haka
yawa Alhaji Muhammad
mutane na hudu sanan mutane na hudu kuma
Mukami na hudu kuma
ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake kuma a kuma dauka a kuma ba su sauran bangarorin Najeriya kuma ba
Alhaji Muhammad wannan hujja ce mai karfin gaske ya zaka ce kan
wannan hujja da ya kawo dan ka tsaya kai da hakari da hujjar ai babu a wancan majalisa ta sabon assembly a senate akwai inda an samu a shiya ɗaya ma akwai mukami guda uku me yasa tun wannan lokacin ba ai wannan maganganun ba sannan constitution ne yace a haka ko ko ba constitution wannan abun ba constitution bane wani zonin ta wani san zuciya su ɗan bangaren Femi da kuma nan mutum 170 da wani abu din suna goyen bayan Femi amma wancan da aka dauko daga yankin Yarbawa dan bangaren Dogara ne saboda haka kaga kamar an danne Femi ne da wayo an dauko wancan dan kaf Femi ya nemi wannan abu kuma Femi shine ya tantance ya zama house leader so akwai wani lauje cikin naki in aka yi la'akari da cewar ai wancan yanki yana da mataimaki wancan in ka'ida ne lokacin da aka ana wannan zafan na je na samu kakacin majalisa na ce dan Allah dan annabi kada ka bari a yi zafin mataimakin kakacin majalisa ku bar wa Femi ba hamayya shi kenan kun ninke ba zaka ji nan za a samu haɗin kai me kakacin majalisa ya yadda ni je na gaya wa Femi ma ya ce ya yadda amma a ƙarshe magoya bayan kakacin majalisa su ce ba su yadda a bar wa Femi mataimakin kakacin majalisa ba su sai an yi zaɓe suka tada hayaniya aka ce a zo a yi zaɓe
to yanzu
suka ɗauko ɗan takara daga yankin Yarbawa aka yi zaɓe aka kada bangaren Femi to kaga abin da ake nufi shi ne wanda yake daga yankin Yarbawa a bangaren kakacin majalisa yake to bangaren Femi in an hana Femi wannan kaga bangaren Femi ba a yi musu adalci
saboda haka Alhaji Muhammad ina zuwa saboda haka yanzu kana ganin ya zaka kwatanta rawar shi ya Yakubu Dogara a matsayin kakakin majalisa wajen kawo maslaha ga wannan al'amarin
kamar na yi mishi magana ni da shi na mai magana ranar da aka yi wannan hayaniya na ce ranka yadda in ka fita daga nan ina roƙo ka je ka zauna da jam'iyya domin jam'iyyar nan ita ce uba
amma kana gani ya taimaka wajen warware wannan matsalar ni abin da nake so in gane kenan yana taimaka a na ku gani ku da kuke da wannan matsayi din kuna yaba ko kuna suka lamirin matsayin da rawan da yake takawa a cikin wannan lamari
sakamakon magana da ya ta karshe ran da zai rufe wannan gida ya furje mu domin ya yi magana wadda ta nuna zai yi adalci ya ce a yi haƙuri mu sani wannan gida namu ne na 'yan Najeriya gaba ɗaya in Allah la ta shi Allah la ta wa 'yan Najeriya an fata shi an fata wa 'yan Najeriya
to naji Alhaji Muhammad Alhaji Aminu yanzu in ka dubi kai ma na so in jira an ka game da raushi kakaki ɗin amma ka yi la'akari da cewa wannan abin da yake faruwa a majalisar ku ta wakilai a majalisar dattawa ma abin da yake faruwa kenan ya kuke ganin wannan farko-farkon sabuwar kafar wannan tsari na gwamnati da yadda waɗannan abubuwan suke faruwa a majalisar nan biyu manya na tarayya
faruwa duk wanda yake jam'iyya ba zai ce yana jin daɗin abin da yake faruwa ba ɓangaren a nawa tunani
taimako ne ma Allah Ubangiji yake mana. Farko jam'iyyar APC da shugabanninta da kan majalisa ma sun yi kokari domin kashina cewa kidi aka taru da ɗan juma da ɗan jummai da wake da shinkafa aka haɗu gabaki ɗaya domin a kawar da masifar da take gaban mu a wannan lokaci ita ce PDP. Dole ne dama idan kiya sabuwa wacce ba ita ce take mulki ba ta zo ta kafa mulki for the first time a lokacin farko dole sai ka san samu irin waɗannan ɗan saɓani waɗanda za su yi foundation mai ƙarfi a gaba.
To gaishe ku. To idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba wanda kuma shine na ƙarshe za mu ji wai me ma janyo dambin da aka yi a cikin wannan majalisar ne. To muna godiya ga su baƙin namu to Honorable Muhammad Guda Jakazauri da Honorable Aminu Sule da kuma musamman wakilinmu Madina Dauda wacce ta taimaka aka haɗa shirin nan aka kawo muku shi. Kuma a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
To madalla yanzu kuma ga karatu daga Qur'ani mai tsarki.
Sunana Adibatu Shabi Bamba daga makaranta Ansarijin Accra don karanta Qur'an mai girma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadhariyati dharwan falhamilaki wikran. Fajariyati yusran falmukaththimati amran. إنما تهدون لسارك وإن الدين لواكك والسماء ذات الأبوس إنهم لفي قول مختلف يوفكم عنهم من أفك قتل الأراثون الذين هم في غمرة فاؤون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. كافي مقرقري قال أبا رأي أتكيتشي.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mai gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sababbi domin ƙara azama na yaki da ƴan ta'addar Boko Haram da suke ta kai harahara a kasar. Waɗanda aka canza din sun hada da hafsan sojan kasa na sama da kuma na ruwa har ma da shugaban rundunar fasahar tsaro da mashawarcin shugaban kasa na musamman. Tuni dai aka yi zaton wannan canje-canje wanda shugaban ne yanzu ya gaje su daga tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan. Wakilan hulɗar jakadanci da dama ne ke jiran sanarwa da safiyar yau Talata domin gane ma idanunsu ko kuma jin yadda ake ciki game da maganar makamashin ƙasar Iran na nukiliya.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen wannan shirin sai an jima da hantsi ku ji mun dawo muku da wani sabon shiri. Amma kafin mu tattara namu bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Musa Dade wanda ya rasu ranar Juma'a kuma za a jana'izarsa yau a jihar Bauchi, sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Isa Hanakuka a Bauchi domin rasuwar ɗansa. Allah ya ji kansu ya ba da dangana, mu kuma kyau suna bayan tasu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Usman Kabara da ya tayar gabatarwa, sai Cubahiro Diodone wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya Jin Hama. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.